الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله من أقوده والله سبحانه وتعالى بيساكي رايامو يكما بامو لا فيا دداما دا يدرسا دا هولي وسا دا أمنشي وسا كاشمون ساكي سامن كمو أتكين wannan wata mai albarka, watan Ramadan, watan da ake ta magana idan ya tafi ba a daina maganarsa da shaukinsa har sai ya sake zuwa. Akwai kasidu da dama da nayi akan watan Ramadan, biyuwa wata ran ko daban ko a irin wannan program da kawo su. Saboda haka wannan shekara ta 1443 hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama, za mu fara wannan tafsiri kamar yadda aka saba a kowace shekara cikin watan Ramadan. Amma bisa al'ada akan fara ne kafin watan ya kama, don saboda a samu gudanar da wa'insu harkoki a ƙarshen watan, a samu damar ila ko itikafi waɗansu abubuwa dai na ibada mai yawa, waɗansu ma sukan tafi umra. Saboda haka kenan za mu fara tafsiri na bana ranar Alhamis, yau 28 ga watan 8, watan Sha'ban na shekara ta 1443, wanda ya daidai da 31 ga watan uku na shekara ta 2022 miladiyya. Muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya nufe mu kamar yadda na fara gabatarwa da gudanar da tafsiri wanda ake a cikin watan Ramadana, ya zama a wannan shekarar ma. Abubuwan da ya kasance muka aikata na kurakure, Allah ya gafarta mana kafin wannan wata, wanda muka kasance muka yi na alkhairi, Allah subhanahu wa ta'ala ka nufe mu da samun ladan kuma da zarcewa a kansa. Waɗanda muka rasa Allah ta gafarta musu, mu da muke da rai Allah ta'ala ka ƙara ba mu lafiya ya tsawaita mana cikin alkhairi. Waɗanda ba su da lafiya Allah ta'ala ka tashi kafaɗinsu. Shekarar ta gabata da wacce ma ta gabaci, wacce ta wuce, sun zo da abubuwa za a ce iri ɗaya na cutar corona, wanda kusan dai yanzu kama an gaji da corona ne, amma wai ba ta tafi ba ne. Waɗansu sun soke abubuwa da dama na matakai, waɗansu kuma sun rage, waɗansu kuma ba su canza komai ba a wannan duniyar da muke ciki. Wanda kusan dai an fara gajiya kawai, ita ma ta fara zama jiki, an ga cewa ba abu ne wanda yake za a rabu da shi ba. Ta gagari duk kowa, duk mulki, duk ƙarfi, duk iyawa, duk sani, ta gagari kowa, ba wanda ya san ma cutar me yaya ma take, balle na ya san maganinta. Abu ne wanda ba ganinta ake ba, amma kuma ta gagari komai da kowa. Saboda haka sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai shi ne ya san cutar, kuma shi kaɗai ne duk sanda ya ga dama zai yaye ta da sauran waɗansu ma cutocin, da sauran waɗansu abubuwa waɗanda su yi tsananin na bana ba, na shekara wacce muke ciki yanzu ta wacce muka fada din nan ta miladiyar da ta hijira nan a Najeriya bayan cuce-cuce wani dama can suna nan iri da kuma wannan tazo ta corona COVID-19 sai kuma abubuwa suka ci gaba da tsanani na abin da ya shafi kashe-kashe da ta'addanci asarar rayuka da dukiyoyi a ko'ina ya kasance wannan matsala ta yawaita ta tsananta ta yaɗu ta ƙarfafa duk sanda ake tsammanin cewa kaman za a shawo kan abin kawai sai a ga kuma ya ƙara haɓaka ta kai kaman yadda shekara da shekaru muke cewa babu wani guri wata mafaka da mutum zai ce ya sarara ko ice nan na tsira a Najeriya na sha faɗar wannan abin kuma ƙara ƙaruwa yake wanda a yanzu kaman yadda muka gani duk wani abu da ake tsammanin shi ne dabarar da za a yi wai don a ce za a tsira ya ga cewa ba tsira ba ne kaman gudun gara ne ake kuma sai a je a haike sako tunda abu ne kawai a ƙasa ne kawai yanzu ake akan hanyoyin mota da kuma ƙasa inda mutane suke yanzu har ma ta kai za a ce a wani ɓangarori na nan ƙasar saman ma ita ma yanzu babu amincewa tunda ake har an fara kaiwa hari za a samu yan ta'adda kaman 200 su kai hari filin jirgin sama har su kashe wani jami'i wanda ke kula da harkokin wani kamfanin jirgi wanda wannan ya sa tsoro dole ita ma tafiya ta jirgin sama ta zama babu aminci da ita ce ake so ake dan zazzagewa to saboda haka za mu iya cewa da ƙasa da sama duka baki daya yanzu a Najeriya babu amincewa hanyar mota babu aminci hanyar jirgin ƙasa shi ma babu aminci wadda abubuwan da suka faru na hari da aka kai tsakanin Abuja da Kaduna da Litinin da ta wuce kuma aka ci gaba da kai irin waɗannan harurrukan daga wannan wata shaida ce ta gazawa ƙwarai da gaske gazawar ɗan adam gazawar tunani gazawar kowace irin dabara an gaza wanda dole sai Allah ta'ala shi ne kawai zai magance abu saboda haka muke yin addu'a wanda suka mutu dai Allah ta'ala ta gafarta musu daga cikinsu kuma dukiyoyi da aka rasa Allah ta miyar musu wanda kuma har yanzu ba a san inda suke ba Allah ta'ala ka kare su a inda suke kuma ka haɗa su da iyalansu lafiya cikin kwanciyar hankali marasa lafiya kuma Allah subhanahu wa ta'ala ka ba su lafiya waɗanda suke gida ko asibiti bayan wannan kuma har yanzu ana kukan dama ai targaɗe ne kuma sai karaya ta faru baya ga haka kuma ai dama ana cikin taɓarɓarewar sha'anin arziki a ilimi wanda har yanzu malaman jami'o'i da suke yin zanga-zanga wajen sati na 7 kenan har yanzu suna nan suna yi ba aure wannan matsalar fa saboda haka ƴaƴanmu suna nan a zaune ba aikin fari ballantana na baki su ba sun gama makarantar ballantana ake aiki aikin ma ina yi hakanan abinda za a gama shi kawai bai fi a shekara 3 ba wani sai shekara 5 shekara 6-7 waɗansu kuma babu abin da ya shafi tsarin ilimi suna ci gaba da iliminsu saboda haka duk wani abu da zai zo nan gaba wanda sai masu ilimi irin waɗannan yan gatan waɗanda aka hana ƴaƴan talakawa ilimi ɗin kuma su ne za su zo yanzu su sake kuma mamayewa duk alhairan da yake cikin wannan ƙasar su ko waɗancan wataƙila waɗansu sun zama kawai babu aikin ko sun zama waɗansu kawai share guri kawai zauna kisan wando babu wani aiki da su zama ƴan ta'adda da su zama mata gari da su zama ƴan daba kuma wanda kuma abokansu kwalik ɗinsu na wannan zamanin su da yake ƴan gata ne su kuma sun yi ilimin saboda haka sai su ne za su samu madafai na mulki a nan gaba wannan ba ƙaramin zalunci da cutuwa ce ba kwarai da gaske ana haka kuma sai ga zancen rashin man fetur, sai ga rashin wutar lantarki, sai ga tsadar kayayyaki, ana haka kuma sai ga yaki har yanzu na Ukraine da Russia, wanda ya jawo ƙasa koda ba wannan abin da ake fama da shi na yunwa a Najeriya. Kuma shi kaɗai wancan ya isa don ku, saboda shi wancan zai yi sanadiriyar watsuwar yunwa ne a duniya gabaki ɗaya. Kuma ya ma yi, muna fata ɗan ƙoƙarin da aka fara yi jiya shekaran zuwa yau na sulhuntawa tsakanin Ukraine da kuma Russia wanda Turkiya ta shiga, to muna fata ya zama ƙarshen wannan yaƙi ko aji da waɗansu abubuwan, kuma a ɗan samu ɗan ragi ko yayaye. Kuma daga duniya tana nan a matsayinta na duniya na rashin zaman lafiya da kwanciyar hankali ɗin, to amma kuma na Najeriya ya ninka, ya sake ninkawa. Saboda haka me ne mafita? Mafita shi ne shugabanni su canza niyya, ya kasance su zama masu kyakkyawan niyya a game da talakawansu, masu kyakkyawan niyya a kan kansu, su kudurce adalci. Duk waɗannan dabaru nasu da akan cewa wannan ce dole sai ya maimaita, wannan ce dole sai ya zama, sai ya zama shugaban kasa, sai ya zama shugaban kaza, sai ya zama shugaban kaza, sai ya zama gwamna, sai ya zama sanata, sai ya zama ɗan majalisa na tarayya, sai ya zama ciyaman, sai ya zama wane ne, duk gaba ɗaya kasance a kyautata niyya. Rashin kyakkyawan niyya akwai abin da aka kudurce a zuciya, shi yasa Allah subhanahu wataala ce kuma ya zama ba ruwansa da shugaban, tunda ba ruwansa da shugabanni, to shi kenan gaba ɗaya ƙasa ma ta lalace. Allah ta'ala kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa lallai yana ana son a samu shugabanni ne don saboda tsayar da adalci, tsayar da haddi, wanda aka cuta a karɓar masa haƙƙinsa, wanda kuma ya yi cuta shi kuma ya kasance a hukunta shi, don saboda abin wato ya zama tsawatarwa ga gaba, ko da ku shugabannin musulmi ne ko ba musulmi ba ne. Mulki yakan dawwama, ya yi ta dawwama idan ana yin adalci ko da ba musulmi yake yi ba, amma ba inda zai je ko da wali ne yake yinsa in dai babu adalci. Saboda haka hanyoyin da ku shugaban Najeriya gabaki ɗayanku, tunda kan shugaban ƙasa ta har zuwa kansa, hanyoyin da kuka bi kuka samu waɗannan madafan mulki, to ku sake wata hanya, hanyoyin da kuka biyo Allah bai yarda da su ba. Idan shugaba ya kasance mai adalci, shi fa ba faruwansa fa, in dai mai adalci ne ba ruwansa da cewa wai ko a yi kaza ko a bar kaza ko hanyoyin da za a samu abinci ya wadata, a'a. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana gode wa Allah subhanahu wataala wanda yasa haihuwarsa ta zama a lokacin sarki mai adalci, anushirwan da sun san kafiri ne, amma da yake mai adalci ne, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake munna, yake gode wa Allah, ɗaya daga cikin ni'imomin da Allah ta'ala ya yi masa shine da ya kasance ya bayyana a lokacin aka haife shi a lokacin sarki mai adalci. Anushirwan irin fita filisan nan farauta irin wacce sarakuna suke yi tare da rundunoninsu, tare da jama'arsu, haka nan wata ran Anushirwan ya fita da shi da jama'arsa farauta, to amma kun wani ikon Allah kin daji ne, sai ya zama ya bata, ya nemi abokan tafiyarsa ya rasa, su suka neme shi suka rasa, kuma shi ne sarki. Saboda yana yawo shi kadai, yana yawo shi kadai, ya hango wani gida a cikin dokar daji, ya je ya ce shi matafi ne, saboda haka gidan wata mace ce a gidan da wata yarta, to a shi jikar take. Saboda haka a kawo masa nono, da nono haka a kwari a kawo masa ya sha, sai ya tambayi yarinya, ce ke yarinya da Allah wannan nonon na tinki ana wani, sai ce ana na ɗaya ne, ɗaya aka samu wannan nonon, ta ce ai tana da nono. Saboda haka sai ya kudure a zuciyarsa, ya ce to ai tunda yake haka ake samun nono a tinki ya ɗaya irin wannan, ya kamata a sa haraji. To yake to ki je ki tatso wani saboda in ƙara tabbatarwa dai, da ta je za a tatso kuma tai ko ɗigo ɗaya izo iki zuwa, shi ne daga can inda take a garken inda tinkiyar take gaya wa uwarta ta ko kakanta ta cewa iya ai sarki ya canza niyya, saboda haka ya canza niyya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shikenan sai ta dawo gurin wannan bako, sai ta ce da shi, a gaskiya yanzu na koma nayi nunan nan ya tatsu, ya ki tatsuwa babu ko dis, saboda haka sarki ya canza niyya. Shine sai ta tafi, sai ishe zo me shike nufi da sarki ya canza niyya? Sai ta ce ai idan sarki ya kudirce adalci, dabbobin mu gabaki daya, da shanu da raƙuma da tumaki da awaki, ga nonon ba nono da yawa za a tatsa kuma ba wahala, rake ma wannan in an zo ba zai tauri ba, kawai matsawa za a yi, kawai sai dai kawai a garuwa. Duk kayan amfanin gona zai yiwu ya kai a samu ruwa, kuma ba za a samu ɓarna ba, kuma ya kasance a riƙa jirbar amfanin gona ɗan guri ƙanƙani, a girba amfanin gona mai yawa. So daga wannan yana nuna cewa shugaba abin da ake bukata da kai kawai ka ƙudirce adalci kuma ka aiwatar da shi, shi kenan. Sai dai ka riƙa ganin abubuwa suna faruwa ana ganin kai ne kake yi, nun kuma Allah subhanahu wa ta'ala ne ya karɓi wannan niyya. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa, niyyatul mu'mini khairun min amali. Saboda haka ana cikin wannan, kuma bayan wannan tsada, bayan wannan, bayan wannan, duk gashi nan dole sai a koma irin yadda ake yi a da lokacin, da idan ai ba yau aka taɓa shiga yunwa, aka taɓa shiga tsanani ba, duk sanda aka shiga yunwa a Najeriya shugabanni ne suke fitowa da amfanin gona, abinci wanda aka ajiye dama saboda irin wannan kota kwana, ana rabawa unguwa-unguwa, talakawa suna zuwa suna saya a kan farashi mai sauki, ma'aikata kuma gabaki ɗayansu a hana su zuwa kasuwa, a duka bi office-office ana kai musu abincin da za su ci, an rage su a kasuwa. Nan kuma talakawa suna samu su saya da farashi mai sauki, saboda haka dole abinci yayi yawa, kuma tilas isa kota haka. Kuma har yanzu kuma akan yi price control, ba haka kawai kowa ya sai da abin da ya ga dama da ribar da ya ga dama ba, duk an shayin haka, duk an shayin ka. Kuma shugaban da suka yi wannan suna nan a raye, har shi kansa na yanzu duk sun yi wannan. Saboda haka talaka abin da shi kuma ya kamata ya, shi kuma ya koma ga Allah, ka duba ka gani dai duk dabararka cewa kana son wani, kana ƙaunar wani a matsayin shugaban ƙasa, a matsayin gwamna, a matsayin wane ne, duk kayi wannan dabarun naka, ka dogara tsakaninka da Allah ɗin, ka zaɓa. Amma kuma gashi babu abin da ka samu, baka tashi daga matsayin da kake ba na daɗin kafin ka zaɓe shi, ballantana ma sai baya da kai. To saboda haka ya kamata, yakinan ya kamata ka dogara da Allah subhanahu wataala, shi kaɗai. Duk wanda ka gani ya bashi, Allah ne ya bashi. Duk wanda ya hana shi, Allah ne ya hana shi. Allah shi ne wanda ya halicci komai, khali'u kulli shay, ilayhi yurja'u al-amru kullu, shi kaɗai komai ake komawa ga, duk abin da ya tsani a koma ga Allah. In an ce komawa ga Allah, a koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ta yin bauta, kamar yadda ya ce abin da ya hana ka hannu, abin da ya ce kai kai. Hakanan annabin su Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shi ne tsoron Allah. Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, in ka ji tsoron Allah to Allah ta'ala shi ko zai kawo maka mafita duk halin da ka shiga, talauci ka shiga zai kawo maka mafita ta wadata, tsada ce zai kawo maka mafita ta arha, cuta ce sai kawo maka mafita ta lafiya, tsoro ne sai kawo maka mafita na samun kwanciyar hankali. Babu abin da mutum yake nema a duniyar nan, inji annabi sallallahu alaihi wasallam, illa ya samu gunda zai zauna da amincin da zai ci, kuma akwai zaman lafiya. Duk wanda ya wayi gari haka, inji annabi sallallahu alaihi wasallama, to kai ka ce duniya ce gaba ɗaya hazafi riha, gaba ɗaya aka kawo aka bashi. Saboda haka ma yafa Allah bi azabikum in shakartum wa amantum, da za ku dogara da Allah, ku yi abin da Allah ya ce. To me zai yi, wacce riba zai samu idan ya sa muku tsada? Wacce riba zai samu in ya sa muku tsoro? Wacce riba zai samu in ya sa muku talauci? Me zai samu? Dama shi duk abun da za a yi babu ruwansa a ciki, kai ne amfanin zai kasance a gare ka, in na kirki ne, ko sharrin ya kasance a gare ka in ba na kirki ba. tuban nan na kabi abin da yake annabi sallallahu alaihi wasallam in tudi wuta hatadi in kabi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ka shiriya a dukkan irin abin da kake yi ka shiriya samun hanyar aljanna ka shiriya samun fita daga dukkan wani kunci daga dukkan wata wahala daga dukkan wani kakanna kai saboda haka abin da ya rage mana mutum talakawa kai komawa ga Allah kai dai karkace zaka dora wa wani ne ka koma gare shi miyuwa laifin na shugabanni ne miyuwa laifin na talakawa miyuwa laifin mu ne gaba da Allah subhanahu wataala shi yafi kowa sani amma dai mun san abin da Allah yake so mun san abin da baya so babu shakka in muka koma ga abin da Allah yake so to shi kuma Allah ko me yake sanadiyar wannan abin dama yin abin da baya so ne ya kawo shi saboda ka sai a fita daga cikin sa muna fatan Allah subhanahu wataala ya fitar da mu daga dukkan cikin irin halin da muke ciki da wahala kuma wanda a sanadiyar haka ya rasa ransa ya rasa lafiyarsa ya rasa mutuncinsa Allah subhanahu wataala ka canza masa da abin da yake yadda aka sani karatun mukan yi shi ne ta fassara alqur'ani da alqur'ani shine at-tafsir bil qur'an shine tafsirin da yake kowanne idan ba mu samu abin da ya fassara a cikin alqur'ani wannan aya ko wannan kalma ba sai mu koma ga wanda aka saukar wa shi alqur'ani shine manzo sallallahu alaihi wasallama yaya fassara wannan aya yaya fassara wannan kalma yaya fassara wannan jumla in iliminmu da hangenmu bai kai mun gano ba sai mu koma abin da waɗanda suka zauna da annabi sallallahu alaihi wasallama suka ga yadda ya fassara alqur'ani ya fassara shi a aikace ya fassara shi da magana sai mu koma sai mu dauko fassarar su sannan sai kuma abinda salihan bayi su kuma suka fahimto wannan shine hanyar da muka bi mu fassara alqur'ani amma babu kalma ko rabin kalma ta tunda na fara tafsirin nan kuma akwai wanda zai lissafa shekara nawa kenan tun shekara ta 1900 da misalin 80 ne da muka fara haka dai a fara a taru ana yi wanda alƙali malam sanin shi a jikin farkon wanda ya fara jamun baki a hoto gidan waye kalil akwai wani mutum kalil family abokin Alhaji Aminu dan tata ne daga nan ne muka dawo kuma mu ci a cikin gari daga ba muka dawo muke yi anan tun sannan ban san na taɓa fassara wani abu ko na taɓa bayyana wani abu wanda ya kasance ni ne kawai na ƙaga ba wani ne ko ma menene ba wani ne ya kasance ya faɗa ba kuma ni hankalina da fahimtata wannan abin gaskiya ne na fahimce shi kuma na ga ya dace lalle a gaya wa mutane haka nan ma irin fa'idojin da za mu ci gaba da bayarwa musamman wannan shekara tana bukatar abubuwa waɗanda mutane bayan sun koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ta yin biyayya ga abin da ya umarce su sannan kuma su koma ɗaya ɓangaren na biyayya shine na yin addu'a tunda nan ma babi ne guda Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe ne ga waye zai mar biyayya a wannan yake cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakirin ubangijinku yana cewa ku roke ni astajib lakum na amsa wanda innal ladhina yasawa wanda zai girman kai yace ba zai roki Allah subhanahu wataala bukatar sa ba to ku sai ya shiga wutar jahannama ta inda yake yana ganin wato idan ya bi Allah subhanahu wataala yayi wa Allah biyayya a sha'anin addu'a kaman ya gaza ko kuma zai shiga cikin wata jahannama a gajice a kaskance dakhiri shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a roki Allah subhanahu wataala koda ku hancin takalmi ne hancin takalmi din nan fa na da irin wanda kila da kaba aka yi shi kila da wani abu aka yi shi irin wanda muke da su irin na da irin fade irin dan galafi irin wayannan sun ba sai to ko hancin takalmin ka ne ka roki Allah subhanahu wataala ya ingantar ma da shi kar ya kasance kana cikin tafiya ya tsinke inda kun san bala'in da aka sha a da takalmin ka ya tsinke da rana ka shiga uku dan ku saboda kafin ka je inda zaka je sai kafofin ka sun kumbura tunda takan kama cewa wannan kaba ce takalminka ya tsinke ka zauna ka sari kabar anan ka zauna kai takalmi ka saka amma kafin ka je gurin waccan kabar wannan din ma shi ma din ya ya kone rana ta kone shi sai ka sake zama gindin wannan kabar haka muka yi ta abadi gina kuma ka roke shi idan hancin takalminka ya tsinke ka roke shi ya kare ka nan gaba kar wannan abin ya sake faruwa kuma ya datar da kai ka sai takalmi mai ingantaccen hanci kuma yace ko gishiri ne kamar a kayan miya a da dai shine wanda yafi kowanne a rayuwa to ko da gishiri ne ka roki Allah subhanahu wataala to banda na wayannan abubuwa manya manya da suke faruwa a matakin duniya a matakin ƙasa a matakin jiha a matakin mutum kai kanka sai zamu rika kawowa da izinin Allah kuma kamar yadda aka saba ba wannan abu da zamu shiro mu ga ya mutane sai abin da malamai sahihai suka faɗa inda duk kaga addinin musulunci inda duk kaga shari'a inda duk kaga haske inda duk kaga tarbiyya inda duk kaga ba a kuka ba a ƙara to ka tabbatar da cewa su suka kai wannan shari'ar inda duk kaga adalci wannan ce ta saka kamar yadda muka faɗa da zakiya idan sarki ya zama mai adalci idan shugaba ya zama mai adalci sai duk gaba daya komai ma ita san ce duniya sauki ne ai an ce lokacin da Annabi Isa zai dawo saboda adalcin da zai tsayar a duniyar nan sai ya kasance duk wani abu da yake gaba da dan uwansa kuma sun shirya sun bar yin gaba da miciji da mutum sun ba gaba Allah ta'ala ya ce adul ba'alukum li ba'al adu sai da sai abokan gaba ne to amma duk da haka lokacin Annabi Isa alaihi salam lokacin mahadi duk wannan zai kasance adalci ne za su shimfiɗa kare ba zai ci mage ba hakanan kunama babu wannan dafin miciji babu dafi akuya da kura sai su kiwo kawai fa saboda adalci fa da shugaba kawai yake ne fa shi yasa su kuma sai Allah ta'ala kuma sai ya saka hanyar da suke bi su ci abinci ta yi musu sauki da wannan duk tanadan makaman na dafi da sauransu duk sun tanada idan abokan gaba babu abokin gabar ya zama musulunci wannan ya nuna da a ce shugabanni za su yi adalci da haka za a zauna a duniyar ba wanda zai cuci wani haka akwai wata tambaya da shi ma wannan zuwa a amsa haka mun yadda aka sani to sai a karanta mu ga abin da za mu samu ko
yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون
الله عليم بذات الصدور
الله أكبر
wannan ita ce sura ta At-Tagabun an ambace da wannan suna saboda akwai aya ta 9 yawma yajma'ukum yawmul jam'i zalika yawmut tagabun dai ne duk cikin suna na ranar tashin alkiyama ranar da Allah ta'ala zai hada ku ranar haduwa ita ce ranar alkiyama ita ce kuma yawmut tagabun ranar da kafiri zai yi asara mumini kuma ya rabauta duk wanda wata mu'amala ta hada ku kai kai riba shi ya fadi to saboda shine wannan ya zama magabun kenan wanda bai samu abin da ka samu ba ayyuka 18 ne kuma sura ce ta Madina banda ya ayu allazina amanu inna min azwajikum wa auladikum zuwa karshen sura wannan kawai wato ita ce ta Makka amma kuma yanayin surar abin take karantawa sai ga kaman sura ce ta Makka gaba ɗayanta saboda gawayensu ce ta Makka ce ce ta Madina ce to amma dai abin da aka fita fiye akai shine dai har zuwa ya ayyuhal ladina amanu to wannan inna Madina ne sauran kuma zuwa ƙarshe na Makka ne wannan ayi guda hudu amma hadisi yana cewa guda biyar ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan wani jariri da aka haife shi Allah ta'ala tun a cikin mahaifiyarsa an malƙaya masa wayannan ayoyi wayanda aka karanta din nan kowa da haka yata kowa akwai wayannan ayoyi a jikin sa inji Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka tana da kalmomi kaman 241 da kuma harafai kaman guda 270 da akwai bayanai na dangantaka surar da wannan sura sai sura ce wacce take cikin wato masu farawa da tasbihi wa'inda Annabi sallallahu alaihi wasallama baya yin bacci kullun sai ya karanta wa'annan wato surori guda 7 musabbahat wa sun faru daga bakon garama Futul Hadidi zuwa wannan sura wani suna ce wannan ita ce ƙarshe amma can gaba ai muna da sabbihi sama da kullu ala ko da yake ba mai irin wannan siga bace tun daga subhanallazi asara ita ma ta fara da subhanallazi to amma dai masu irin wannan yusabbihi ko sabbaha to su ne ake nufi guda 7 wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam kullun sai ya karanta yake akwai wata aya a cikin su ne wacce ta fi aya 1000 daraja ladan da zaka samu in ka karanta ta ya fi na ayar 1000 wasu malamai suna ce ita ce huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal fatinu wa huwa bi kulli shay'in alim kuma sura ce wacce kasance take da falaloli iri zan yi mu bayani kuma daga baya in ba manta ba ayar karshe a cikin suratul munafiqin ita ce wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yati ahadakum mautu يقول ربي لولا أكرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين واتو الله تعالى ياتي كتير لك تشين أبن دان أرضو تاكدسي تنكافن راند دذات ذو كوي ندامة راند دذات كسن شي كوي فاتن إناما أداو دكو دونيا كو إنس إمنتنا كوي سبو دكوي صدقة don ku zama daga cikin salihai saboda kun je lahira kun gano babu abin da yafi amfani a lahira wato kamar ciyarwa bayan imani saboda kai ita ma wannan aya a ƙarshe sai take fata kula wasu zato wasu waɗi wa anfiqu ku ciyar wa anfiqu khairan li anfusi ku ciyar shine yafi alheri ga kanku tunda kun ga fa wanda ya mutu ladama yake yana fatan ya dawo duniya bai ce yana so ya dawo duniya ya yi sallah bai ce yana so ya dawo duniya ya yi azumi ko ya sada zumunci ko kuma yana so ya dawo duniya ya yi aikin haji ko ya dawo duniya a'a a dawo da shi duniya ya ce kawai mun yi ƙarshe hannun ya fara zaka wani fuli wanda duk ya kasance ya danne ya fi ƙarfin ko aka kare shi daga haɗama da tarawa ya hana to wannan ya zama daga cikin al-mufli kula saboda haka Allah ta'ala ya ce in tukur da ƙarfin haka in za ku ba da ranci ko in kuka ba yura ifuku ko ya gifir lako sai Allah ya ninninka muku sakamakon kuma sannan ya gafarta muku to akwai gurare da yawa da yawa wanda din nan surar ta danganta saboda ka wannan yana nuna muku cewa alqur'ani tawfiqiyin ne kuma wayannan ayu da muka jero sabba za mu ga dukkanin du madaniye ne gaba daya da surori na muka tun daga sautin ta gafin ka zo har wannan magana nake har surar talaqi har surar tahri da surori ne wayanda ya kasance na Madina ne saboda ta fara da tasbihi wata ta fara da yusabbihu wata ta fara da sabbaha sabbahallahi ma fis samawati ko ma fis samawati wa man fil ardi ko ma fis samawati wal ardi kamar suratul hadidi wato ya tsaya da wannan tasbihi ne gaba daya dukkan abin da ke sama da ni kawai yana tasbihi kuma yusabbihu yana yi kullun jaddadawa yake kullun yi yake yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard wanda ke dukkan wanda ke cikin sama da ƙasa duka suna yin tasbihi suna tsarkake sunan Allah suna girmama sunan Allah komai da mai rai da marar rai wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafaqahuna tasbihahu kowanne irin abu ne ya kasance yana yin tasbihi ne ga Allah subhanahu wataala, sai dai ku ne ba ku fahimtar tasbihin nasa, ko dai suna yi ne da baka kaman kan da muke yi mutane, ko kuma suna yi da wani abu yare irin nasu, amma dai suna yi ba wai a'a tasbihi ne na hali ba. Malamai sun rajaha sun karfafa magana cewa yi suke yi, in ba dan haka ba babu wani bambanci da wani fifiko da masu yi da Allah ta'ala zai ce walakin la tafqahuna tasbihahu, ya ce ne ma yusabbihu lillahi, li din wannan ƙari ce, ai yusabbihu llaha ma fi dukkan abin da kike cikin sammai da ƙasa suna tsarkakewa, ba wai lillahi dan Allah ba, yusabbihu llaha kuma an ce ma saboda ismil ma fi samai saboda tagaliban bil kasra ko kuma tagaliban liril aqil, kamar yadda ake saboda an fifita da masu hankali da bawa, wato a ka'idar larabci ma ana amfani da ma ne ga abu marar hankali, man kuma ga mai hankali, idan aka ce ma alhalin kuma da masu hankali da marar hankali suke yi, to sai a ce an faɗi ma ne don a rinjayar da wancan ɓangare, ko an faɗi man ne saboda a rinjayar da masu hankali, kawai shi ne lahul mulk, mulki gabaki ɗaya nasa ne na duniya da lahira, walahul hamd, dukkan godiya ta tabbata gare shi, saboda dole ne shine ya halicci komai, shine ya halicci kowa, shine yayi kowa, lahul khalqu wal amr, dole kowa ya gode masa akan wannan, ya samar da kai a babu kai, ya baka rai, ya baka abin da zaka, ya raya ka, yayi maka kaza, canga aljanna ya nufin zai baka in baka bi shi ba, kuma wannan dan kanka ga wani gidan kuma da yayi maka, saboda ka sai ka gode maka bai boye maka ba, in kai kyakkyawa ga ladan, in kai mummuna ga ladan, sai kace nagode, saboda ka komai wajibi ne in gode wa Allah subhanahu wataala, saboda ka dukkan godiya ta tabbata gare shi, dukkan mulki nasa ne, ko duniya ko maliki yawmiddin, alhamdulillahi rabbil alamin, don duk ma'anar fatiha ne, dukkan godiya ta tabbata ga Allah, duk mulki gaba daya maliki yawmiddin, mulkin lahira da duniya duk nasa ne, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir, kuma yana da iko akan komai, huwa allazi khalaqakum fa minkum kafirun wa minkum mu'min, shine wanda ya halice ku, wani kafiri wani mu'min, ma'ana kowa ya halice shi ne akan yayi imani, shi ya halice ka mu'min, amma sai ka kafirtar da kanka da aiki irin na kafirci, shine wanda ya halice ka mu'min kuma ka ƙara tabbatar da kanka kai mu'mini ne ta hanyar imani, saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan maulud kullu maulud yuladu alal fitra, duk wanda aka haifa an haife ne akan fitra, hakan addinin musulunci zai zaba in ya rayu, kamar irin yadda akwai hayyi bin ya kazan masu karanta falsafa, akwai irin wannan cewa da za a halitta, da za a dauki dan jinjiri a kai shi ayi dabara inda har ya girma ba zai ga kowa ba, to da duk zai gano Allah da kansa, zai gano annabawa nan, zai gano wuta, zai gano aljanna, saboda kowanne an halice shi ne alal fitra, to amma yaya ake samun kafirin minkum mu'min wa minkum kafir, illa anna abawa yuhawwidanihi aw yunassirani aw yumajjisani, iyayensa su suke mai da shi nasara ko suke mai da shi ba majuse ko suke mai da shi ba yahudi, amma shi dai Allah ya halice shi da abin da zai fahimci musulunci, ba wai ya halice shi mu'mini, wannan ya halice shi kafiri bane, a'a kowanne ya halice su da na'urar da za su iya gane hanyoyi, kowace irin hanya su zaba su bi, ba wai sai lalle musulunci ba, ai abubuwan da suke na alkhairi su suke zaba su, abubuwan da ake na sharri su masu aikata sharrin su suke zaba su, akwai kasaf, akwai kuma ikhtisaf, akwai abin da Allah ta'ala shi ne ya nufe ka, akwai kuma abin da ya zama cewar kai ne za ka yi ikhtisaf, laha ma kasabat wa alaiha ma katasabat, inda a ce Allah ya halicci kafiri ne, dama kafiri tun asali ya halicci mu'min tun kuma sannan ya zo ya sa kafiri a wuta ya sa mu'min a wuta, to ai sai a ce to ina kuma adalci, wani sai ya yi ayat tambaya, amma kuma Allah yana da iko yi haka din, ba wani adalci ne dan ka gina tukwane biyu ko ka gina gida biyu ko ka ce a rushe wannan a bar wannan, ai ba a ce ka yi adalci ba, a'a ka yi zalunci ba, ka yi wa wanda aka rushe din ka yi masa zalunci, duk mulkin ka ne, bishiya ce guda biyu, sai ka zo ka ce a sare mu wannan, ko kuma kai sai ka kare wannan a gonarka kai ba ce wai ka zalunci wannan ka abin nan bane koda hakan ne ma fa to amma kuma Allah subhanahu wataala ba zai ba saboda da gani kar ka rika cewa ai in wani abu ya same ka wanda asalin abin kai ne kariya kanka kai ka kuma rika cewa Allah ne yi asalin abin dukkanin su Allah ne ya bada izini ai har da bai halice ka ba ba za ka yi ba da bai baka wannan dan lokacin sakan ne sakan bi minti ya baka wannan damar ba za ka yi da bai sa ka shaki wannan iskar bada ba ba za ka yi ba wallahi ma ta amalun da basir saboda haka wannan kalma ta basir tazo Allah shine ya kasance basir ne basira a cikin abin da kuke ke aikatawa ya halici wannan ya halici wannan bai ce kai kafiri ne kai ko kai mu abin da mumin ji bane aikin da zaka yi Allah zai basirarsa za ta gane kai mumini ne nan ma basirarsa za ta gane kai kafiri ne wani kuma yazo ya zauna kawai ya dubi mutane wato ya rike musu kudin goro nan abin da ya kama nan duk kafiri ne in ka ga kaza 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 kafiri in ka kaza kaza mumini to kai ma kana da irin wannan basirar kenan irin ta Allah kun yi tarayya kenan Allah din ya zama guda biyu kenan ya ce duk rigimin da za a yi kuma a duniya ko ma menene da za ka aikata sai an je lahira tukuna shi Allah shi zai yanke hukuncin wannan shine kaza wannan shine kaza ma kana da hukumul kiyara ku mutane ba ku ne za ku yanda mu wanda zai kalaku shine wanda ya halice ku fafani a ku wanda zai kalaka samawati wal arda bil haqq kalaka samawati wal arda bil haqq shine wanda ya halice samai da kasai da gaske da adalci ba dan wasa ba samai da kasai su ma tankar dai ayoyin qur'ani da ake karantowa zaka iya bi ta kansu ka gane ikon Allah samun wayannan ayoyi suna nuna mazahir na ikon Allah ne subhanahu wataala wayannan ayoyi Allah ta'ala shi kadi shi yake da wannan sifar in kaga abubuwan da duk suke cikin wannan aya sun shafi ayoyin nan guda hudu da muka kanta sun shafi Allah ne gabaki daya kalaka samawati wal ardi wa sawwarakum fa ahsana sawrakum ya halice ku fa ahsana sawr ya halice shi ne ya halice bil haqqi wa kalaka samawati wal ardi wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ma bainahuma wani ce batila a fasirin annama kalaka nakum abasa kuna tsammani cewa wai an halice ku ne dan wasa aya subul insani an yi tarka suda a bar kai ha kawai komai Allah ta'ala ya ce yayi komai yayi da gaske shi yake yi ba da wasa ba ta kan ayoyin zaka ta kan wayannan halittar Allah din wayannan sufofin zaka iya bi ka gane cewa Allah shine da iko akan komai kuma shine ya halice ku kuma ya kyautata halittar taku duk a halittun Allah ba wanda yake da kyan diri da kyan tsewa da kyau irin mutum daga da kalkalin insani wallazi kalaka fa sawwaka fa adalak fi ayi suratin ma sha'a rakkaba ne wanda ya halice ka ya daidaita ka fi hasani ta qawiyun asirti wato cikin siffa wacce take mai kyau kamar yadda wannan aya ta maimaita a cikin sotu gashi sawwarkum fa ahsana sawrakum wa ilayhi almasir kuma ga gare shi za a koma to lalle ne anan kai tunani in an koma gare shi da me za a koma da imanin nan za a koma gare shi koko da wancan kafirci to kai kokari ka tabbatar da cewa ka zama mumuni iyaye ku kokari ku tabbatar da cewa kun tarbiyyar shi ƴaƴanku akan imani da Allah subhanahu wataala dan Allah ta'ala iyaye ya dorawa duk wanda ka ganshi yana yin aikin shedanci iyayensa ne suka koya masa duk wanda ka ga yana yin aikin alheri iyayensa ne suka koya masa saboda haka sai ya kasance ku tanadi irin amsar da za ku bewa Allah subhanahu wataala shin kun koya wa ƴaƴanku imani ko kuma a'a kun koya musu ayyuka ne na kafiri aya ta karshe ita ce ya alama fi samati wallahi Allah ta'ala shi ne ya fi iya san duk abin da ke cikin samai da ƙasai gabaki ɗaya ko ma mene za ka ga wannan kamar abubuwa ne manya-manya sai wai alama ta su ma kai ma ba ma wannan ma kawai hatta abin da kuke ɓoyewa a cikin zukatanku da abin da kuke bayyanawa wato abin da kuke ɓoyewa na aiki ko na magana ku yi a ɓoye ko a raɗe ko a yi Allah duk ya sani haka abin da kuke yi a fili duk Allah ta'ala ya sani innahu ya'lamu jahara min qawli wa ya'lamu ma takutun mu kuma da zo a suratul anbiya daidai ki da wannan aya din sannan kuma kai ba ma wannan ba a zai sake dawa dai haka cewa kuma wallahu alim bi zati sudur kai hatta ma abinda zaka riya ma baka fada ba kariya a zuciyarka, Allah ta'ala ya sani. Saboda kai kokari, lallai duk abin da za ka yi riya kai kokari ka kasance kariya alkhairi a kanka ko a kan wani ko a kan Allah ko a kan dini. Saboda haka wannan shi ne shine Allah ta'ala ya san komai, wato a dunkule gabaki ɗayansa kamar san mai da ƙasai. Har kuma idan ma aka zo aka ɗan rage yawan abin ya dawo fili da ɓoye, kai idan ma aka dawo abin ya zama cewa na ƙarshe shi ne riyawa ma kawai a zuci. Allah ya san kinan, wato ya san komai kenan. Ko wannan shi ne dai abin da zamu abin da faɗakar amanta da cewa gidan rediyon Kano uwa mama da malama ma dukkan ƙarfe 9 na safe a cikin watan Ramadanan nan ana sa wannan karatu duk ƙarfe 9 insha Allah. Kuma kar amanta da bin dukkanin kafofi na yaɗa labarai waɗanda ake yaɗa waɗannan abubuwa duk za a ga wannan kamar yadda kuma gashi wannan ma ana ganin kai tsaye.
Yau Asabar 1 ga watan Ramadan na shekara ta 1443 Hijiriya, wanda ya daidai da 2 ga watan 4 na shekara ta 2022 miladiya.
To za mu ci gaba da bayanan da muka fara, da a inda muke ƙoƙari mu bayyana wa masu sauraro akan nau'i na sihiri, wato iri-iri ne, da kuma nau'i na shafa ko cutarwa irin ta aljanu, da kuma nau'i shi ma na kamu na maita, da kuma abinda Allah ta'ala ya sanar da mu wanda mu ne muka sa masa wannan suna, sammun lalata rayuwa da kuma larurar salihai. Mukan yi ƙoƙarin yin wannan bayani ne a yanzu don saboda mutane su samu sauƙin fahimtar waɗannan nau'e-nau'e, waɗannan kashe-kashe na waɗannan hanyoyi na cutarwar aljanu da cutarwar abokan gaba da shaidanu da Iblis kansa, da kuma yadda za a san hanyoyin warkarwa da su, da hanyoyin gusarwa da su da izinin Allah, da irin yadda za a san bambance-bambancen su, da kuma yadda za a san kowane nau'i ga abin da ya kamata a yi don saboda a kawar da shi. Kuma mun yi bayani akan cewa idan muka ɗauki ɓangaren shafar aljanu kawai, wanda waɗannan bayanan da muka yi dama don a fahimta cewa akwai sammu wanda yake ɗaiɗai, mun yi bayani kuma yadda wannan sammun ne yake ake yin sammu, to haka nan kuma shi shafar aljanu shi ma yake, shi ma iri-iri ne kamar ɗin yadda muka karkasa wancan. Amma za a samu sammu iri ɗaya wanda ya haɗe duk sammace-sammacen gabaki ɗaya, wanda shi ne na kira shi sammun lalata rayuwa gabaki ɗaya. Da ake akwai sammu na hana ilimi, akwai sammu na hana aure, akwai sammu na raba tsakani, akwai sammu na lalata aure, akwai sammu na hana arziki, akwai sammu na raba mutum ma da inda yake, a raba mutum da gurin aikinsa, ko a raba mutum da gurin da yake zaune, ko da garinsu, ko a raba mutum da inda yake yin kasuwanci, ko inda yake business, ko a raba mutum da a hana shi zuwa guri kaza. Duk waɗannan a sammu ne kowanne zaman kansa yake, kuma hanyoyin magance kowanne daban yake, sai dai kawai mai sauƙi ne. Amma idan an ce sammu na gaba ɗaya, wato shi ne sammu na ta rayuwa, to shi biyu ya haɗa waɗannan ne gaba ɗaya, ba za a raba da shi ba sai an yi maganinsu gabaki ɗaya. Wannan nake so a fahimta. Idan kuma an ce wannan larurar salihai ce, shi kuma wannan ya haɗo dukkan waɗannan sammace-sammacen gabaki ɗaya, da kuma dukkan nau'i-nau'i na shafar aljanu da mayu gaba ɗaya. Shi kaɗai wannan sosobin haka za a gane cewar in ka ce za ka raba mutum da larurar salihai, to kenan kana ƙoƙari ne akan cewa ka raba shi da dukkan wani nau'i wanda ya kasance na sihiri, da duk wani nau'i na shafar aljanu, da duk wani nau'i na maita, da duk wani nau'i wanda ya kasance na kowace irin ma cuta. Wannan shi ne yake da wahala ƙwarai da gaske wajen warkarwa. Wannan kuma mun ce Iblis shi ne da kansa yake ɗaukan gabaran tafiyarwa da wannan cutarwa wacce muka sawa wannan suna larurar salihai saboda me saboda ya hana wannan salihi kaiwa matsayin da Allah subhanahu wataala ya nufa zai kai a duniya da ma lahira dan saboda yana gudun cewar zai zo ya rushe duk waɗansu talalai-talalai da ya na barna na halakarwa wato a gwamnatinsa to dukkan mai sanya wannan ne dan saboda a san yadda ajin yake a san shi sosai kuma a san hanyoyin warkarwa wanda ka fara kai ne kokarin warkarwa din in kaga cewa abin bai fito za ka gane cewa to wannan nau'i iri kaza ne to daga sai ƙara damara amma galibi waɗansu daga cikinsu magungunan da aka sani din ba su suke yi ba sai idan Allah subhanahu wataala ya yi wa shi wanda zai yi wannan maganin wata baiwa ta musamman to sannan ne kamar yadda aka sani cewa magani da Allah ne kuma shi ne yake sa kowace irin cuta ko da wacce muka ce iblis ne Allah subhanahu wataala iblis din ba zai iya yin komai ba sai da izininsa wa ma hum bidarin da jinin ahadin illa bi iznillah ba sa cutarwa da mutum da komai sai da izinin Allah kuma muka dauki wani bangare daga irin wannan shine wato abin da ya shafi aljani mun yi bayani akan cewa ita shafar aljani aljani ne guda daya shine shi kadai zai shafi mutum din nufin ya cutar da shi yayi masa duk abin da zai saboda wata bukata guda daya wacce shi kadai ta shafa amma idan mun ce sanmu to wannan ya hada mutane da yawa waɗanda suke da buri iri daya ya hada abokin gaba da kuma boka da kuma boss na shedanu da kuma su shedanun kansu idan kuma har ne kasance wani abu ya samu daga cikin wani daga cikin shedanu dan lelan boka ko dan lelan shi shugaban shedanu din da yake turowa boka to kuma har yanzu boka ko zai sake daukar wani matakin kuma nasa na kansa ba wanda aka nema yi ba saboda shi ma an kashe masa wani nasa ko an cutar da wani nasa in ya zama shi wannan mutum kila yana da mata ko yana da yaya aka cutar da shi to su ma sai su ce sai sun dauki fansa saboda ga abin zai yi yawa kwarai da gaske shi yasa ake ta shan wahala ko da sanmu guda ɗaya ne wajen warkar da shi sai abin ya gagara to amma idan an ce shafar aljini ce kawai shi kadai ne kawai ya da ka karanta masa ayatul kursi in ya ji zafi dama kila sabon shiga ne kawai gudu zai amma wanda aka turo shi ko irin na sanmu wannan fa ba shi da wato matsayira ya zauna a kashe shi a inda ya shiga mutumin in an samu hanyoyin korarsa da kone shi da karye sanmu ya ji tsoro ya gudu in ya koma can bus din nasa shi ma ya kashe shi kamar irin yadda muke gani a fim idan mutum aka tura shi ya ji tsoro ya dawo yana bada labarin ai mutumin ne wato ba kamar yadda aka yi tsammani ba tsoro ya ji ya gudu to nan take sai shi kansa bus din kawai sai ya kashe shi kawai a gaban mutane ana ganin irin wannan dan kan nan gaba ma idan an tura wani shi ma ya gudu in kuma ya ga cewar an kakkashe masa mutanen yana nema zai rasa su fa kuma zai ji kunya ba zai cimma wannan buri na wannan cutarwar ba to yakan daurewa wato shedanin a jikin mutum shi ne zaka ji shedanin yana cewa wannan ina san na fita amma an daure to anan sai ka kunce shi da ka karanta yasin surar yasin ka karanta isa sawan shakat shikenan kawai ka kunce shikenan da izinin Allah so daga wannan din mai sauki ne
muna fata to kuma ga lambobin wayoyi don ƙarin bayani kamar yadda aka nema
0803552958 0803552958
Allah subhanahu wa ta'ala abubuwan da muka faɗa sai dai Allah ka ba mu ladan wanda muka kuskure Allah ka gafarta mana Allah ta'ala ya hada mu da ni da ku gabaki daya a cikin ladan karanta alqur'ani a cikin ladan sauraron darussa na alqur'ani